Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba ne akan harsashen ambaliyar ruwa na bana a Najeriya da kuma ambaliyar ruwan da aka samu a birnin Dubai da kuma dalilan da yasa yake da muhimmanci mutane su kiyaye irin ruwan da suke sha. Sunana Aisha Mu'azzu. Bisa al'ada duk farkon shekara a Najeriya ma'aikatan da suke da alhakin sa ido akan yanayi da ruwa sukan fitar da hasashen yanayin damina domin al'umma su kasance a fadake musamman ma gwamnatoci domin su yi tanadin matakan kariya da tallafi ga al'ummomin da zasu fuskanci ambaliyar ruwa. Lamarin da masana suka dade suna bayyana cewa ba a fafi gora a ranar da za a yi tafiya, sannan wannan ba aiki ne da ya rataya a wuyar gwamnati kadai ba. Hasashen na bana wanda aka sanar a watan jiya na Afrilu ya yi nuni da cewa kananan hukumomi 148 cikin jihohi 31 suna fuskantar barazanar ambaliyar ruwa mai tsanani. Dr. Umar Sale Anka, shugaban hukumar muhalli da sauyin yanayi ta jihar Kano, ya yi tsokaci a matsayinsa na dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya.
Matsayinmu na yan kungiyar rajin kare muhalli, ko da yaushe muna dada sanar da ku cewar aiki ne da ya shafi da mu da ku yan jarida da kuma mu wayanda ake garin kwararru da kuma mahukunta, na cewar ga shawara ta farko da muke bayarwa shine a kiyaye ta hanyar sanarwa daga hukumar NIMET ta sanar da abinda ake hasashen zai iya faruwa. Abinda muke fara yi shine a fadakar da mutane cewar ga illolin, ga matsalolin, kuma hanyoyi na farko shine cewar a guji cike guraben da ruwa suke wucewa, domin wannan shine mataki na farko. Kuma a bangaren gonaki akan samu masana da kwararru su nuna wa manoma yanda ma za su shuka a same ta da wuri, domin ba samu iri da wuri ba wannan barnar babu yanda za ka yi da ita. So ana samun iri wanda yake da juriya, wanda ko ruwa ya shanye shi idan ya taso ya zuke zai iya ci gaba da rayuwarsa. So wannan bangare ne na masana da suke iya yin wannan fadakarwa din. To mu kuma mukan sanar da gwamnati cewar gwamnati akan tanaji hanyoyin da za a iya rage wannan radadin ta hanyoyi daban-daban, musamman a bangaren lafiya. Akan samar da magunguna da idan wayannan matsaloli sun auku akan bayar, kuma rijiyoyi akan samu a samu magunguna da yanda za a iya kare samun gurbata ta ruwa, domin shi idan an samu ambaliya irin wannan yakan taba har bangaren ruwan da ake sha da kuma a magudanar ruwanmu, da shi ma yana da muhimmanci. Wato ruwan ma da yake tafiya gonaki din, idan baka samu an lace wasu gurin ko an yi feshi ba, zaki ga yana haifar da matsaloli da dama da za su iya sa cutar da al'umma. So gaskiya mataki na farko shine fadakarwa, na biyu kuma a tanaji iri mai kyau wanda zai iya jure wayannan matsalolin, na uku kuma shine ita gwamnati ta samu tallafi na abinci, domin mutane za su iya samun matsaloli na rashin samun abinci isasshe, wanda yana da illa ga ƙasa, wanda idan an duba abubuwan da suke faruwa ma a yanzu din abinci yayi tsada kuma ana cikin talauci. So saboda haka idan ba a samu wannan ba da za a samu matsala sosai. Rayuwa ta ɗan adam kuma yanzu cikin hatsari da ake ciki da yawa. So wannan sai an sake duba hanyoyin da za a kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu, domin ruwan nan yakan rusa gidaje. So dole a samu, misali a ce ƴan kwana-kwana an samar da hanyoyi da za su iya zuwa, a samu musu da motoci da kuma hanyoyin da za su iya taimakon mutane idan wannan matsala ta abu. So matsalolin kala biyu ne, akwai wanda yake shafar harkar noma, akwai kuma wanda yake shafar rayuwa ta yau da gobe cikin gidaje da kuma unguwanni.
Ana sa bangaren kuma Farfesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke jihar Kano, Najeriya, kuma masani a fannin ilimin kimiyyar ƙasa, ya yi bayani ne a game da ambaliyar ruwan da ta auku a birnin Dubai cikin watan Afrilun da ya gabata. Tambayar da na yi masa ita ce ko akwai wani abu da ya yi sababin wannan ambaliyar ruwan a kimiyyance, kasancewar ambaliyar ta auku ne a wurin da ake fama da kamfar ruwa.
ambaliya da aka samu a Dubai ranar 16 ga wata na Afrilu an sami ruwan sama yawan gaske wanda masana suna fatanta shi da cewa ruwan saman da Dubai ta saba samu a cikin shekara guda shi aka zuba musu a lokaci daya kamar abin da Bahaushe zai ce an samu kwazari ruwa ne da kusan yafi duk wani ruwa da suka taba samu a cikin yan shekarun baya-bayan nan a wannan gari na Dubai. To hakikanin gaskiya yawancin lokuta ana ganin cewa duk gurin da yake a bushe kamar hamada ba a samu ruwa wannan shine gaskiyar abin da mutane yawanci ake fadi amma kuma hamada tana da hali na cewa duk lokacin da aka samu ruwan sama mai karfi yakan zo da irin wannan nau'i so wannan ba wai kawai wani lokaci guda ɗaya bane da aka taba samun wannan abu ne da ake samu a duk gurin da aka ce yana da kamfan ruwa kuma duk lokacin da aka sami irin wannan yana gigi ta guri sai dai zaka ga cikin hamada garuruwa nawa ne suke da girma irin girman Dubai ba su da yawa shi yasa yawanci ba a samun labari amma kaga an yi shekara 5 10 har 20 ba a samu ruwa ba amma wani lokacin aka samu ruwan sai kaga ya fi karfin yadda aka saba samun ruwa a wannan yanki saboda haka wannan abu na da ya samu a Dubai gaskiya ba wai a Dubai ne kadai ya taba zuwa da irin wannan nau'i ba ana samun nau'i irin wannan yawa
shi kuma Alhaji Abubakar Musa Macika mataimakin shugaban kungiyar masu hakar jijiyoyin burtsatse na Najeriya ya dora ne akan yadda matsatsin rayuwa da ake fuskanta a kasar yake tasiri akan aikin hakar burtsatse da kuma dalilan da yasa kungiyar lafiya ta duniya ta haramta shan ruwan rijiyar gargajiya
farkon shekarar da ta wuce farashin rijiya bohol 2,500,700 haka za a yi a da to yanzu rijiya ta kai miliyan 1 da wani sai wanda ya ci ya tada kai shi ne zai iso waye kuma ni ina ganin matsala ce mai sauki akan waccan magana ta yadda mutane za su rika shan gurbataccen ruwa
eto amma baka gani yanzu da mutane ba sa iya biyan kuɗi a haƙo musu yadda ya dace za su je su nemi masu haƙar rijiya na gargajiya kawai su haƙo musu rijiya shikenan kuma wannan kaga babu batun grouting din da kake magana
WHO shekara 20 da ya wuce ta soke rijiyar gargajiya a duk duniya saboda babu yadda za ka yi ka raba ta da ruwa gurbataccen ruwan nan ana samun sa ne ta hanyoyi biyar hanyoyi guda uku suna da sauki za ka iya kauce musu guda biyu babu yadda za ka kauce musu ana samun gurbataccen ruwa daga mayanka makabartu da gwalan masana'antu to sannan sai soak away sai kuma common drainage to babu hikimar da za a yi open wells a kare yadda waɗannan ba za su shiga ba sai aka ce oke an soke open well gaba daya rijiyar gargajiya a koma a yi bore
Ki sauraro anan ne kuma zamu dasa aya a cikin shirin namu na wannan makon amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Professor Adamu Idris Tanko Alhaji Abubakar Musa Macika da Dr. Umar Sale Anka sai kuma ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Letters Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba